الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda da yake wannan gari mai albarka na Arlit, a wannan rana ta Laraba wacce ta yi daidai da ranar 2 ga watan Zulqa'da hijira 1446, wanda ya daidai da ranar 30 ga watan 4 2025 miladiya. Dan ci gaba da majalisinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane mako, wanda muna karatu a cikin suratu Tauba tare da tafsirin Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an wal nafar al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi alayhi rahmatullah, wanda wannan zai zama majalisi na 10 a cikin wannan sura da muke karatu. Yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi aya ta 14, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora cikin abin da za mu karanta ya dace da daidai, ya dace da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma arzuta mu da ikhlasi a cikin ayyukanmu. Muna addu'a ga 'yan uwa da suke neman addu'a akan bukatunsu na alkhairi, da kuma waɗanda suke fama da wasu matsaloli, da wayansu da aka zalunta su ma suna neman Allah subhanahu wa ta'ala ya kwato musu haƙƙinsu. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa.
Amin.
Masu bukatun Allah ya biya musu, masu fama da matsaloli Allah ya yaye musu, waɗanda aka zalunce su suna neman Allah ya kwato musu haƙƙinsu, ya tona asirin waɗanda suka zalunce su. Muna addu'a Allah ya tona musu asiri, ya hana su natsuwa da kwanciyar hankali har zuwa lokacin da za su dawo da wannan haƙƙin zuwa ga masu shi. Malam zai karanta aya ta 14, shi ne fadin Allah ta'ala: qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aydihim ويخزهم وينصركم عليهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون.
الله تعالى يقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Malam Allah ya ji kansa da rahama ya ce: qatiluhum yu'adhibuhumullah biqatlihim, ku yaƙe su, Allah zai azabtar da su biqatlihim, ta hanyar kashe su, bi'aydikum, da hannayenku, wa yukhzihim, ya kuma kunyata su, ya wulaƙanta su, ay yuzilluhum, Allah subhanahu wa ta'ala zai wulaƙanta su, bil amri bil asri wal qahri, ta hanyar kama su a matsayin fursunoni da kuma rinjayar su da za a yi a fi ƙarfinsu, wa yansurkum alaihim, sannan ya taimake ku a kansu, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, ya kuma warkar da ƙirazan wa'insu mutane mu'minai, bima fa'ala bihim, game da abin da su mushrikan suka aikata game da su, wa hum banu khuza'a, wanda su ne banu khuza'a. wanda ƙarin bayani akan su zai zo, wanda mushrikan suka cutar da su, suka hada kai da abokanan gaban su Banu Bakar suka cutar da su, to ayi hakan a yake su dan a warkar da zakatan waɗannan mutanen da aka cutar da sauran mu'mini da aka cutar da su. Wa yuzhiba ghaidha qulubihim, Allah kuma ya tafiyar da bakin ciki da takaici da yake cikin zakatan su, ma'ana bakin cikin da yake cikin zakata, ghaiz wato ghaidha qulubihim ay karbiha ko kuma karbaha, dan ya tafiyar da bakin ciki da damuwar da yake cikin zakatan su. Wa yutubu Allahu ala man yasha, sannan Allah ya karbi, wa yutubu Allahu ala man yasha, sannan Allah ya karbi tuba, ya karbi tuban wanda ya ga dama, bir rujuu ila al-islam, ta hanyar dawowa zuwa musulunci, ka Abi Sufyan, kamar misali Abi Sufyan da ya dawo ya karbi musulunci, Allah kuma ya karbi tuban sa. Wallahu alimun hakim, shi kuma Allah masani ne mai hikima. Sai zamo dangantakar waɗannan ayoyin da wanda suka gabata, a ayoyin da suka gabata lokacin da Allah subhanahu wataala wato yayi kwankwasa da fallasa ga masu imani na abin da suke yi na sanyin jiki game da yaƙar mushrikai, ya zabar da su, ya ce ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahu, yanzu ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alƙawarransu ba, wa hammu bi ikhraj ar-rasul, har ma suka yi yunkurin korar manzon Allah daga garinsa, wa hum bada'ukum awwala marra, kuma su suka fara yaƙar ku a karan farko, yanzu wannan ba za ku yaƙi irinsu ba, a takshawnahu, tsoransu kuke ji, fallahu ahaqqu an takhsha an takhshahu, Allah shi yafi cancanta ku ji tsoransa in kun kasance masu imani. To bayan wannan anan sai aka tsayar da hujjoji bayyanannu da suke nuna wajibcin a yaƙe su, da kuma wato kuranye da kuma yaye duk wata shubha da za ta hana a yaƙe su. Bayan an yi wannan, an yaye duk wata shubha, an tsayar da hujjoji bayyanannu a cikin ayat da ta gabata wadda na gama karatunta, a ciki Allah ya tsayar da hujjoji akan cewa a yaƙe su, an kuma yaye duk wata shubha da za ta hana a yaƙe su. To a wannan ayat da za mu shiga karatunta, sai Allah ya sarraha umurni, yankakken umurni game da cewa a yaƙe su, tare da kuma alƙawari cewa zai rinjaye da muminai a kan su mushrikai ɗin, cikakken rinjaye zai ba su, rinjaye a kan su, cikakken rinjaye, irin rinjayen da zai kawar da duk wani tsoransu daga zakatansu. Allah zai ba su rinjayen da zai sa su riƙa tunkaransu ba tare da suna jin tsoro ba. Sai Allah ya kuɗaitar da su, ya ce qatiluhum, ku yaƙe su, ma'ana ku yaƙi mushrikan, ku yaƙe su, yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum, Allah zai azabtar da su da hannayenku. Wannan qatiluhum anan tajridun ne lil amri bil qital, wato umurni ne Allah ya bayar kai tsaye, tubabban umurni ne, zallar umurni ne aka ba muminai su yaƙi kafirai, bayan an wabbaka musu akan barin yaƙin da suka yi a baya, sannan aka yi musu alƙawarin nasara, aka yi alƙawarin za a azabtar da maƙiyansu, a kunyata su don a zaburar da su. Ay qatilu ayyuhal mu'minuna ha'ula'i al-mushrikin alladhina naqadu uhudahum, ya ku masu imani, ku yaƙi waɗannan mushrikan da suka warware alƙawurransu. Fa innakum in tuqatiluhum yaqtulhum Allahu bi'aydikum, idan har kuka yaƙe su, to Allah zai kashe su da hannayenku, Allah zai kashe su da hannayenku. Ku yaƙe su, Allah ta'ala ya ce yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum, Allah zai azabtar da su da hannayenku. Nan Shekul Islam Ibn Taymiya a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 8 shafi na 390 yake cewa faɗin Allah da yake yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum ko yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum, na akwai tabbatar da tasirin sabubba, akwai isbatu ta'sirin asbab, nuna cewa sabubba suna da tasiri, a yayin da Allah ya bayyana cewa shi Allah zai azabtar da waɗannan kafirai amma da hannayen muminai ɗin. Sai zamo hannayen muminai sabubba ne, kamar wani kayan aiki ne wanda da su ne Allah zai isar da azaba zuwa ga waɗannan mushrikai ɗin, da su ne Allah zai isar da azaba zuwa ga waɗannan mushrikai. Allah ya ce zai azabtar da su amma da hannayenku, mana hannayenku za su zama sababi na azabtar da su, wanda ya nuna cewa asbabu Allah yana sa musu tasiri su ba su yi tasiri. Wannan raddi ne ga waɗanda suke inkarin asbab, wanda suke inkarin tasirin asbab, wanda daga ciki akwai asha'ira da sauransu, wanda suna ganin idan ka ce sababi yana tasiri to kamar ka yi shirka ne su a wajensu. Amma bisa magana wadda take ita ce daidai, wadda dalilai suke nunawa a gure ne daban-daban, Allah yana tabbatar da tasirin ne asbab. Amma waye sanya tasirin a cikin asbabin? Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga shi abin duka daga Allah ne. Idan wani ya tambaya ya ce to a suratul anfal da muka wuce aya ta 33, Allah ya ce wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim, Allah bai zanto mai azabtar da su ba alhali kai kana cikinsu. To ta yaya kuma anan za a ce qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum, ku yaƙe su Allah zai azabtar da su da hannayenku. Bayan a can ya ce ba zai taɓa yi musu azaba ba in kana cikinsu. Malamai suka ce amsar abinda ake nufi da waccan ayar da ta gabata, wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim, ana nufin azabtarwa ta hallaka su gaba ɗaya, ayi istisalin su gaba ɗaya, irin yadda ake wa al'ummomin da suka gabata idan wata al'umma ta yi saɓo ko suka kafir cewa Allah za a hallaka al'ummar gaba ɗaya tun da farkonsu har da ƙarshensu, gaba ɗaya za a hallaka su, ko guda ba za a rage ba. To irin wannan azabar ce aka ce ba za a yi wa waɗannan mushrikan, irin ta ce ake nufi azaba irin ta istisali, wannan ita ce aka ce ba za a yi musu ba in kana cikinsu, ba za a yi musu ita ba idan kuma suna istighfari. Anan kuma da aka ce yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum, wannan ana nufin azabul qatl wal harb, azaba ta kisa da kuma yaki, wannan azabar ake nufi ba irin waccan ba. Bambancin da yake tsakanin babubukan guda biyu, ita azaba ta isti'sali ta karar da al'umma gaba daya, tana iya bayuwa zuwa gaba wanda bai da laifi. Idan azaba ta zo ta isti'sali da masu laifi da wanda ba su da laifi, da wanda su suka jangolo azabar, da wanda ba su da hannu a ciki, duk gaba ɗaya ake hallaka su. Duk da shi wanda ba ya da laifi ta iwa azabar ma ta zane masa ƙarin lada, amma duk da haka dai za a hallaka su gaba ɗaya. Amma ita wannan azaba da ake magana a cikin wannan ayar, ana nufin azaba ta kisa. To sai kaga zahirin azabar tana shafar wanda suka aikata laifin ne, ita irin wannan azabar tana shafar waɗanda suka aikata laifin ne, ma'ana wanda suka aikata shirka ko kafirci suka fito yaƙi, to su ne azabar za ta shafa. Kaga ta bambanta da waccan, da haka ba cin karo tsakanin waccan ayar da wannan. Allah ya ce wa yukzihim wa yansurkum alaihim, kuma Allah zai wulakanta su, ay wa yuzillahumullah, Allah subhanahu wataala zai kaskanta su ya wulakanta su ta hanyar kama su a ɗaure a mayar da su bayi. Karshen kaskanci dai shine a mayar da kai bawa ko fursunan yaki. Wa yansurkum alaihim, sannan kuma ya ba ku nasara a kansu. Fakhruddin Razi ya ce idan wani ya tambaya ya ce a yayin da ya kasance samuwar kunyatarwa da wulakantarwa ta hanyar kamu da ɗauri, yana lazumta samun nasara? Da zaran kaga an kama abokanan gaba, an ɗaure, an kunyata su, an wulakanta su, ta ya nuna an yi nasara. To menene amfanin kuma ambaton wa yansurkum alaihim wa yukzihim din nan yana wadatarwa? To meye amfanin a ce wa yansurkum alaihim, sai zama kamar an yi maimai? Da zaran an yi maganar kizuyi ta zo wulakanta kafirai, ta ya nuna an yi nasara akan su kenan? Malamai suka ce ba haka al'amari yake ba. Fakhruddin Razi yace laysa al'amru kadhalik li'annahu min al-muhtamal an yahsul al-khizy lahum min jihati al-mu'minin, abu ne mai yiwuwa wato wulakantarwar ta shafe su daga mu'minai, illa anna al-mu'minina qad tahsul lahum 'afa li sababin akhar, sai da su ko mu'minai din sai su fuskanci wani bala'i da zai same su saboda wani dalili na daban, wanda zai sa ba za su ci amfanin wannan nasaran ba. To sai Allah ya ce wa yansurkum alaihim, kuma zai ba ku nasara a kansu. Wannan dalla ala annahum yanfa'una bihazan abanna yantafi'una bihazan nasr wal fath wal zafr, ya nuna cewa za su amfana da wannan nasarar, bayan an wulakanta kafiran ta iwa nasarar ta zama ta wulakanta kafirai ce kawai amma dai ba a ci ba su ci amfanin nasarar ba to amma da aka ce wa yansurkum alaihim sai nuna cewa bayan kafiran sun wulakanta su kuma za su ci amfanin wannan nasarar kada sai zama ba mai mai bane wa yashfi sudura qaumi mu'minin sannan ya warkar da kiraza ana nufin zakatan wa'insu mutane masu imani Allah zai warkar da kirazan wasu mu'minai wanda mushrikai suka zalunce su suka rinjaye su zakatan su su yi fari su samu yalwatuwa saboda nasara da aka ci akan kafurancin da suka wulakanta su aka karkashe su aka kama su aka daure to wannan zai sa zakatan su su yi fari abinda yake cikin zakatan su na radadin cutar da su da kafuran suka yi sai ya gushe sai ya yayi daga cikin zakatan su Abu Hayyan tafsirin sa juz'i na 5 shafi na 350 da 382 zuwa 383 yace ja'at tarkibu tarkibin yazo da lafazin sudura qaumin mu'minin awarkar kuma ya warkar da kirazan wa'insu mutane masu imani yace yashmalal muqatabina wa kullu mu'minin domin ayar ta tattare waɗanda ake magana da su kai tsaye sannan kuma ta kunshi duk wani mu'mini ya shigo karkashin fadin ayar ta kunshi duk wani mu'mini li'anna ma yusibu ahlal kufri min al'adabi wal khizyi huwa shifa'un li sadri kulli mu'min to saboda abin da yake shafar kafiri na azaba da wulakanci wannan yana zama waraka ga zakatan dukkanin masu imani kafiri da yake cutar da musulunci kwanan nan akwai wani kafiri da aka nuno bidiyon shi kwanakin baya ya zagi manzon Allah ba da dadewa ba sai gashi yayi mutuwar wulakanci a fili yayi mutuwar wulakanci live ya kunna bidiyo wannan yana magana kawai sai mala'ika ya zo ya shake shi sai gashi yana magagin mutuwa yayi mutuwa ta wulakanci irin ta kare yana gurnanin kare ya mutu to kaga wannan in kai mu'mini ne zaka ji farin ciki saboda zagin can da yawa manzon Allah a kwanakin baya wannan abun ya warkar da zakatan masu imani to haka lamarin yake kasancewa wasu malamai suka ce al-muradu qawlul mu'ayyanun wadanda ake nufi da wa'insu mutane mu'minai ana nufin wa'insu mutane na daban wato ayyanannu ba kowane mu'mini ba kamar da mujahid da imamu suddi suka ce hum quza'a su ne kabilan quza'a kamar da gumi ya kawo wannan a tafsirin sa da muka karanta suka ce wajhu tafsisihim annahum humul ladina nuqida fihim al-ahdu wa nalathum al-harb yace fuskar kebance su da wannan saboda su ne waɗanda alƙawarin ya warware a kansu da aka yi rajajeniya a sulhul hudaybiya da mushrikai da quraishawa da suka tashi warware rajajeniyar a kansu suka warware su suka je suka yaƙa suka karkashe waɗansu daga cikin su to kaga wannan ya sa sun shiga cikin damuwa ku kun saki jiki akan cewa ana zaman lafiya sai mutanen su bukuce ku su zo su karkashe ku ba tare da kuna cikin shiri ba wannan ko shakka babu akwai damuwa da takeici yace kuma suka ce wa kana yawmi izin fi khuza'a mu'minuna kaseerun kabannan kaseerun kuma ya kasance a lokacin a cikin kabilan baro khuza'a akwai mu'mine da yawa to sai zama wannan zai zama waraka ga zakatan wa'annan mu'mina malam shanqiti a littafin sa al-azm an-namir juz'i na 5 shafi na 315 yace qala jamaahiru min ahli at-tafsir jumhur daga cikin malaman tafsiri suka ce innal murada bil qawmil mu'minin annahum quza'a abinda ake nufi da mutane mu'minai ana nufin kabilan quza'a haisu tamala alaihim al-bakriyun wa quraish a yayin da ɗan kabilan banu bakr suka wato afka musu da yaki tare da taimakon quraishawa wa qataluhum fil haram kuma suka kashe su a cikin harami wastanjadu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam su kuma suka zo suka nemi agajin manzon Allah aka je aka yi fatuhu makka aka je aka yaki kafiran Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta su wannan ya zama waraka ga zakatan wa'annan mu'minai amma malamai suna cewa al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab ana lura da gamewar lafazin ba wai akan wa kawai ayar ta sauka ba daka da zaran an ce an yi nasara akan kafirai Allah ya wulakanta wani kafiri to zaka ga zuciyar duk wani mu'minin kirki ta yi fari bayan wannan kuma wa yuzhib ghayza qulubihim Allah kuma zai tafiyar da takaici da bakin cikin zakatansu yace wa yuzhib ghaiz qulubihim ko aya ce ko karanta ta
wa yuzhib ghaiz qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim
yace wa yuzhib ghaiz qulubihim kuma Allah zai tafiyar da takaicin zakatansu ghaiz shine bakin ciki da yake cikin zakatansu su masu imani wa yatubu Allahu ala man yasha'u kuma Allah ya karbi tuba tuban wadanda yaso anan suka ce a yayin da ya kasance ash-shifa kalmar ash-shifa da yace abin nan wa yashfihim zai warkar da zakatansu ko wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma ya warkar da zakatan wa'insu mutane mu'minai wannan ash-shifa din kan la yuradu bihi al-kamal ta iya ya zama ba ana nufin wato shifa kamil ba ta iya ya zama shifa za a dan warkar da zakatan ne amma ba waraka cikakkiya ba to sai aka biyo bayan wannan atba'ahu tahqiqan likamali to sai aka biyo bayan sa da wannan ayar dan a tabbatar da kamalar wancan shifa din ai ana cewa wani ya warke sai a ce to ya ji sauki ko amma bai warke duka ras ba amma dai ya ji sauki abin ya dan an dai sulajen shi haka ai a ce ai dan yi kalman ciwon kalmar shifa tana nufin wannan ba ta nufin waraka ta gaba daya ba lalle ya zama warakar ta gaba daya bace ta iya an dan samu waraka ne an dan samu dai abin da yake damun zuciyar ya dan kwanta amma ba a samu waraka cikakkiya ba to sai aka biyo baya da wayuzhib ghaiz qulubihim kuma Allah zai tafiyar da duk wani takaici da damuwa da bakin ciki da yake kunshi a cikin zakatan mu'mina takaici da damuwar kuma ya same su ne ta dalilin zalantar su da kafirun suke da kuma rijayar su da kafirun suke domin shi dan adam wanda aka samu wani ya cutar da shi da yawa ko kai ne aka samu wani ya cutar da kai cutarwa mai yawa daga baya idan Allah ya kama shi da fuska wacce take mafi kyau aka kama shi kamo mai kyau mai tsanani to wancan mutumin da yake zalunta a baya zai ji farin ciki haka ne mutum ne ya laddabi mutane da zalunci yana cutar da su to sai aka ce an kama shi kowa zai ji daɗi an kama shi an kulle shi kowa zai ji daɗi akan wannan zuciyarsa za ta yi fari wannan ka'ida ce ɗabi'a ce wannan to azabtar da waɗannan mushrikan da kunyata su da Allah ya ce zai yi a yi nasara a kansu wannan zai tafiyar da baƙin cikin zakatan masu imani zai tafiyar da duk wani baƙin ciki da yake cikin zakatan masu imani za su samu farin ciki da natsuwa da kwanciyar hankali anan sai Allah subhanahu wataala ya ambaci abinda zai biyo bayan nasarar idan an yi nasara akan mushrikan an kama su an yi nasara akan su to me zai biyo baya abinda zai biyo baya zakatan mu'mine za su waraka bakin cikin da yake cikin zakatan su zai warke dan su samu cikar ni'ima ga ni'imar nasara ga ni'imar gushewar bakin ciki sannan kuma ya ambaci su kuma wannan nasarar abinda za ta sabbaba wa kafiran su kuma za ta sabbaba musu shiga cikin hali na kaskanci amma su musulmai za su shiga cikin farin ciki saboda me sun dauki fansar abinda ake musu a baya sun dauki fansa to wannan fansar ita ce abinda tafi komai faranta musu rai domin su larabawa ba su damu da ganima ba a wancan lokaci shi yasa ma ba a ambaci ganima ba a cikin ayar aka ce kawai za a tafiyar da bakin cikin da yake cikin zakatan masu imani a warkar da zakatansu a tafiyar da bakin cikin da yake cikin zakatansu domin su wannan hamiyya da wannan kishi na addini shi ne abin da ya fi komai tsanani a cikin zakatansu an cutar da su kuma ga su waɗanda suka cutar da su ɗin suna rayuwa cikin kwanciyar hankali wanda shi fi komai zama bakin ciki amma dan sun samu ganima su wannan ba amma an bace ganima ba duk da ita ma za a same ta bayan an yi nasara akan mushrikai an karkashe da yawa daga cikin su an daure wasu daga cikin su an wulakanta su za a samu ganima ko ba za a samu ba za a samu amma ba ambace ta ba domin ba ita ce abu mafi muhimmanci a idan su ba larabawa ne abin da yake mafi muhimmanci shine daukar fansa shine daukar fansa shine a gaban su saboda su sun tashi da wannan dabi'a ta habiyya da kishi tun ana kishin kabilanci yanzu da musulunci yazo sai aka dawo kuma ana kishi na addini aka nuna wancan kishin ba shine daidai ba wancan kishi ne mara amfani ga kishi nan wanda yake mai amfani sai zama wannan ana kwadaitar da su ne wajen daukar fansa da kuma kashe makiya a duk inda suka hadu da su hakan zai sa zukatan su su samu waraka sannan ana akwai dalili mai girma akan cewa warakar zukata daga radadin warwarewar jajjeniya da sukar addini ko zagin manzon Allah da kafirai za su yi samu wani kafiri ya zagi manzon Allah ko su kafirai an yi jajjeniya da su sun warware sun dawo suna sukar addini to sai Allah ya kama su Allah ya kama su kamo mai tsanani ko musulmai su yaƙe su su yi nasara a kansu ko wanda ya aikata wannan ta'addancin Allah ya kama shi wannan yana zama dalilin mai warakar zakatan muminai ashe wannan wani al'amari ne da shari'a take nufatarsa yana daga cikin maqasidush shari'a shifa'us sudur warakar zakata wa zahabul ghaiz da kuma tafiyar da bakin ciki daga cikin zakatan muminai wannan amrun ne maqsudun lishari wani al'amari ne da mai shar'antawa yake buƙatarsa wannan abu ne da ake buƙatarsa a shari'a matlubul husul wani abu ne da ake neman faruwarsa ta wace hanya za a bi a same shi wa anna zalika yahsul idza jahadu wannan kuma ba zai samu ba sai idan sun yi jihadi sai idan sun yi jihadi sun yaki kafira to a lokacin ne za su samu wannan ibnu taymiya ya ambaci wannan a cikin as-sarim al-maslul shafi na 19 zuwa shafi na 20 yace shari'a tana son warakar zakata ga masu imani da tafiyar da bakin cikin da yake cikin zakatan masu imani wani abu ne da shari'a take buƙatar sa wani abu ne abin nema a shari'a ta wace hanya za a same shi ta hanyar jihadi ba da za a yi ku samu wannan sai in kuna yakar kafiri idan ba kwa jihadi ku ne za ku kasance a cikin kaskanci idan kuka bar jihadi fi sabilillah Allah zai tsora muku kaskancin da ba zai dauke shi ba har sai kun dawo zuwa ga addini amma idan kuna jihadi to a lokacin ne za ku ci nasara akan kafirai su kuma kafiran Allah ya wulakanta su a hannunku wannan zai sa zakatanku su samu waraka wannan kuma dalili ne da yake nuna tsananin soyayyar da Ubangiji yake wa mu'minai Allah yana tsananin son masu imani da kuma yadda yake kulawa da halayyarsu har ya mayar da warakar zakatansu da tafiyar bakin cikinsu wani manufa ce mai girma a shari'a Allah ya mayar da shi ya zama wani yana cikin maqasidush shari'a saboda son su da yake soyayya da Allah yake wa masu imani yana son su yana kaunar su yana kula da sha'aninsu har sai da ya sanya tafiyar da bakin cikin da yake cikin zakatansu da dabo'in da yake cikin zakatansu ya zama wani manufa ce wani maqsadi ne a shari'a da ake nufatarsa da ake yin abu dan shi wanda har za a je a yi jihadi dan a same shi sannan akwai dalila da take nuna ko dalila da take nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta alqur'ani Allah ya bayar da labari na abin da zai faru nan gaba kafin ya faru kuma abin ya faru kamar yanda Allah ya bayar da labari kaga wannan labari ne na gaibi Allah yana fadar wani abu da zai faru nan gaba ku yake su idan kuka yake su ga abin da zai faru da kuma musulman suka yake su sai wannan abin da Allah ya fada sai yayi ne sai ya faru kaga wannan mu'jiza ce domin an bayar da labarin wani abu na gaibi kuma abin yazo ya faru Allah ta'ala yace wa yutubullahu ala man yasha kuma Allah ya karbi tuban wanda yaso fadin saboda yutubullahu ala man yasha wasu malamai suka ce kalamun ne musta'anif wato wata sabuwar jumla ce wata sabuwar magana ce yunbi'u amma sayakunu min ba'di ahli makkah, yana bayar da labari ne game da wani abu da zai kasance daga wato akan wa'insu daga cikin mutanen makkah. Ana bada bayani akan wani abu da zai kasance a tattare da wasu daga cikin mutanen makkah. Abin da zai kasance din kuma shine tuba min at-taubatil maqbula. Kafiran nan da ake yaki da su a yanzu manzo Allah yake yakar su, suna yakar sa, to cikin su za a samu wanda za su tuba kuma tuban su ya zama karbabbe. Wannan kuma bi hasabi mashi'atihi ta'ala, zai faru da gurgudan mashi'ar sa, al-mabniya 'ala al-hikam al-baligha, mashi'ar sa da take ginuwa akan hikimomin sa wanda suka kai makura. Da ke ce wai wai tubu ai wai tubu Allahu ala man yasha'u an yatuba alaihim min ulaika al-mushriki, Allah zai karbi tuba, zai karbi tuban wadanda ya ga daman ya karbi tuban su daga wadancan mushrikan. Ta wace hanya Allah zai karbi tuban su? Bi ay yuwaffiqahum lid-dukhul fi al-islam, ta yadda zai musu gamdakatar su shiga addinin musulunci. Wa yaqbalu minhum at-tauba, ya kuma karbi tuban su min al-kufri wal-athab, da abin da suka aikata na kafirci da kuma dangin ayyukan sa. Shi yasa gumi ya bada misali da Abu Sufyan. Abu Sufyan ya yaki manzon Allah har a lokacin da aka zo fatuhu Makka, ya shiga musulunci ne kaman tilas, amma kuma sai gashi Allah ya yalwata kirjinsa, ya tafi tuban sa, sai da ya rasa idanuwansa guda biyu gaba ɗaya wajen jihadi fi sabilillah. Sannan ya haifi ɗa Muawiya wanda ya jagoranci daular musulunci. Sannan ya haifi ɗa Ummu Habiba, wato Ummu Habiba wadda ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabiya, tana ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin. To kaga wannan wani abu ne da Allah ya barwa kansa sani yake ishara zuwa gare shi. Allah zai karɓi tuban wasu daga cikinsu ta hanyar kinsa musu addinin musulunci. Sai dai shi Qurtubi yana cewa da Allah ya ce wa yatubullahu ala man yasha, wannan ƙira'a ce da aka karanta tare da ruhu'a, aka ce wa yatubu, tare da cewa sauran jumlolin zaka ga an kawo su da jazma, amma ita wannan sai aka ce wa yatubu Allahu alaihim, ba a ce wa yatub alaihim ba, wa yatub alaihim, aka ce wa yatubu dan ya nuna cewa jumla ce mustanifa, li'annahu laysa min jinsil awwal, ya nuna maganar ba daga jinsin maganar da ta gabata bane ba. Wa li hadha lam yaqul wa yatub, shi yasa Allah bai ce wa yatub bil jazmi ba, li'anna al-qitala ghayru mujibin lahum at-tauba min Allah azza wa jalla. Qurtubi yace saboda yaƙin da za a yi a yaƙe su, a kunyata su, ba zai wajabta musu samun tuba daga Allah ba, dan an yaƙi kafiri, an karya shi, an daure shi, wannan ba shi zai sa Allah ya karɓi tuban sa ba. Wa huwa mujibul lahum al-azab wal khizi, yaƙin sai dai ya wajabta musu azaba da wulakantarwa. Wa shifa'a suduril mu'minin, sannan ya warkar da zakatan mu'minai. Wa dhahaba ghayzu qulubihim, ya tafiyar da bakin cikin zakatan su. Yace dan haka wannan sabuwar jumla ce wanda bata shafi abin da ya gabata a baya ba, dan haka shi yana ganin ana nufin Allah zai karbi tuban masu imani ne, ba wai mushrikai ba. Ba Allah zai karbi tuban masu imani, wanda suka yi imani suka aikata kuskure, Allah zai karbi tuban su. Sai yace tayi kama da fadin Allah, in yasha Allahu yaqtim ala qalbik, in Allah ya ga dama, ko kuma ya zama ana ta wato kamar Allah yana ta, in ya ga dama zai karbi tuban su, kamar fadin cewa in Allah ya ga dama zai rufe zuciyarka, ake cewa manzon Allah, in Allah ya ga dama zai rufe zuciyarka. To Allah zai ga damar wannan, ba zai ga dama ba, kun fahimta? Daban Allah subhanahu wataala ya kaddara ba zai taba rufe zuciyar manzon Allah, zaka ji an rufe zuciyar mutum shikenan fa ba imani kenan, an kulle zuciyar daga barin imani, ba zai yi wannan ya faru ga manzon Allah, abu ne mustahil. Amma sai Allah ya ce in ya ga dama zai yi haka, in ya ga dama zai rufe zuciyarka. To su ma kamar haka dai, Allah ya ce in ya ga dama zai karɓi tuban su, amma ba zai ga daman ba. Wannan shi ne fahimtar Qurtubi. Amma sauran malamai wanda su ne jumhur sun tafi akan cewa a'a, ana nufin ya musu gaman da wato gaman katar su musulunta, shi ne ma'anar karɓan tuban, zai musu gaman da katar su musulunta su karɓi musulunci, sai Allah ya karɓi tuban su. Wannan kuma shi ne magana mafi ƙarfi. Wallahu alimun hakim, shi kuma Allah masani ne mai hikima. Ai wallahu alimun bi kulli shay, Allah masani ne game da dukkanin komai, wa min zalika ilmuhu bima yuslihu ibadahu, yana daga cikin abinda Allah yake da masaniya a kansa, masaniyar sa game da abinda zai zama maslaha ga bayinsa. Allah ya san abinda shi ne yafi zama maslaha ga bayinsa. Me yiwa ku bayin ma ku ga cewa wannan abin ba maslaha bane, amma shi Allah ya san cewa shi ne maslaha. Akwai tsammanin ku ki abu ya zama alkhairi gare ku, akwai tsammanin ku so abu ya zama sharri gare ku. Allah shi ne ya sani, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. To Allah shi ne ya san abin da zai zama maslaha ga bayinsa. Wa ilmuhu biman yastahiqu minhum at-tawfiq lit-tauba. Allah kuma shi ya san wanda ya cancanci a yi masa gamdakatar da tuba daga cikin bayin. Allah shi ya san wane ne ya cancanci a yi masa gamankatar ya tuba a karɓi tubarsa. Wa man yastahiqu minhum al-khizlan anha. Kuma Allah shi ne ya san wanda ya cancanci a yi masa rashin gamankatar da tuba. Allah ya san waye cancanta a kyale shi ta laifinsa ba tare da a yi masa gamankatar da tuba ba. Allah ya san wanda ya cancanci wannan. Bayan wannan kuma hakimun ne fi af'alihi wa aqwalihi wa shar'ihi, gwani ne a cikin ayyukansa da maganganunsa da shar'antawarsa. Yada'u kulli shay'in fi mawdi'ihi al-la'iqi bihi, yana ajiye komai a ma'ajiyarsa da ya dace da shi. Yana daga cikin wannan hikmatuhu fi tasrifi ibadihi min halin ila hal, hikimar Ubangiji ta sarrafa bayansa daga wani hali zuwa wani hali. Suna mushrikai ya mai da su mu'mini, wani na mu'mini kuma a mai da shi kafiri, Allah ya kiyaye mu. Wannan ayar nuni take yi akan kasancewar sahabbai masu imani ne a ilimin Allah, imani na gaskiya, sahabbai mu'minai ne. Ayar tana nuni zuwa ga cewa sahabban manzon Allah mu'minai ne a ilimin Allah, kuma imani na hakika. Domin ayar ta yi nuni ko tana nuni zuwa ga cewa zukatan sahabbai cike suke da fashi da bakin ciki akan wa, akan kafirai. Zukatan manzon Allah abin nan, sahabban manzon Allah cike suke da me, da fushi da damuwa da bakin ciki akan wa, akan kafirai. Me yasa kuma suka cika da bakin cikin? Saboda addini. Kafiran sun taba addini, sun taba manzon Allah, sun taba addini, sun taba tauhidi, daka suke cike da fushi da bakin ciki a kansu. An fahimta? Shi yasa Allah ya ce to su yi jihadi don a yaye musu wannan mai, wannan bakin cikin, wanda cikin zuciyarsa yake takaicin kafiri, yake jin bakin ciki a kansa. Wannan mumini ne ko ba mumini bane? Mumini ne. Munafiki kauna yake nuna wa kafiri, ba soyayya ba. Amma wanda yake jin haushin kafiri, zuciyarsa take cike da fushi da shi, wannan mumini ne. Sannan kuma ga su suna cike da kwaɗayin ɗaukakar musulunci, suna tsananin son addinin musulunci ya samu ɗaukaka. Wa'innan ahwal ɗin la tahsulu illa fi qulubil mu'mini, wasu ahwal ne da ba sa samuwa sai a cikin zukatan masu imani. Idan kaga zuciya tana kin kafiri, tana tsananin ƙaurar ɗaukakar musulunci da musulmai, to wannan zuciya ce ta mumini. Amma da zaran kaga mutum yana son kafirai, yana son ɗaukakar kafirai, baya son ci gaban musulunci, baya son ci gaban musulmi, to wannan alama ce ta munafurci. Da ba ta fahimta. Da haka sahabban manzon Allah muminai ne, Allah ya tabbatar da cewa masu imani ne da wannan alamar da ya ba su, don ya warkar da abin da yake cikin zukatansu na bakin ciki na abin da kafirai suka aikata musu. Sannan ya ce am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu.
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون.
الله تعالى يتي أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون بالان الله يجي كانسا درهما يجي أم بمعنى حمزة الاستفهام أم بمعنى حمزة الاستفهام وانا أم دم تاظني دمعنى الحمزة تتنبيه حسبتم أي أحسبتم أن تتركوا
حمزة الإنكار
بنا حمزة الإنكار نعم بمعنى حمزة الإنكار تاظو دمعنى الحمزة تإنكاري أي أحسبتم استفهام نيكينا نإنكاري شن كنا زمان أن تتركوا أبركوا أي يترككم الله بدون تكليفكم بالقتال الذي سئمتموه كنا زمان أن لا يبركوا تهينجر برونكوا ba tare da kallafa muku yakin da kuka kosa da shi ba walamma ya'lamillahu qabla an yuzhira allahu alladhina jahadu minkum bayan walamma ya'lamillahu alhali kuma Allah bai riga ya san ko ya bayyana to nan wanda yace walamma ya'lami da man fassara bi malamai suke zamu kawo fassara da shi malai yarin jayar daga baya kun mu zo mu kawo wancan fassara din nan walamma ya'lam ita ce malam ya fassara qabla an yusira walamma ya'lam Allah ay qabla an yusira Allah kafin Allah ya bayyana ya'lam anan ya fassara shi da me bayyanawa ba sani ba me yasa suke korewa ba sa so su ce wal alhali Allah bai san alhali Allah bai riga ya san kaza ba sai su ce in aka ce alhali bai Allah bai riga ya san kenan bai sani ba a baya yanzu ne zai sani kun gane wannan iskalin za a iya samu wanda zai iya tunanin kenan bai sani ba a baya sai da yayi wannan jarabawar a lokacin da ya sani wanda mu'tazila suna da wannan fa'intar to Allah bai san abin da zai faru ba sai ya faru to sai sa malamai suke kore wannan to sai su bayyana ya'lamu da yusfiru ولما يعلم الله اي قبل ان يظهر الله كافن الله يبين الذين جاهدوا منكم وانده سكي جهادي daga cikinku بالاخلاص سكي جهاد بالاخلاص ولا يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا المؤمنين وليجا sannan kuma basuruki kuma da bayan Allah ba haka kuma da bayan manzansa da kuma bayan mu'minai walija ay bitana abokanan asiri wa awliya wato busurike su a matsayin masoya ba busurike wani Allah da wani manzon Allah da wani mu'minai abokin asiri a masoyi ba ai walam yusir al-mukhlisi wato ba tare da Allah ya bayyana masu ikhlasi ba daga cikin ku tsammanin kuke a kyale ku haka kawai a kyale ku ba tare da Allah ya bayyana wadanda suka yi jihadi daga cikin ku ba jihadi tare da ikhlasi suka yi jihadin kuma ba tare da sun riki koma bayan Allah da manzansa da mu'minai a matsayin abokan asiri ba su riki kowa daga cikin kafirai a matsayin abokin asiri ko a matsayin masoyi ba ai walam yushir al-mukhlisin ba tare da ya bayyana masu ikhlasi daga cikin ku ba wa humul mawsufuna bima zukir mu'minai masu ikhlasi su da wanda aka sifata su da abinda aka ambata a baya ba tare da an bayyana su min ghairihim daga wasun su ba mala kamar ana nuna ai ba zai yi a kyale kuma sai haka ta faru ba zai yi a kyale kuma sai Allah subhanahu wataala ya umurce ku da jihadi kun yi jihadi to a cikin jihadin ne za a gane su wane ne mu'minan gaskiya su wane ne suke yin jihadin da ikhlasi kuma su wane ne suke kyale mu'minai su kyale manzon Allah su je su kulla alaka da wasu abokane ta bayan fage kafirai suna gaya musu wasu daga cikin asiran masu imani a lokacin ne za a gano irin wa'innan kuma a gano wanda suka yi imani na gaskiya wannan ba zai bayyana ba sai a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko jarabawa sai a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umurni da jihadi ya ce wallahu khabirun bima ta'malun shi kuma Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa huwa bayanun liqaulihi ta'ala wannan bayani ne na fadin Allah ta'ala walamma ya'lamillah alhali Allah bai riga ya san ailam yushir bai riga ya bayyana al-mukhlisina min ghairihim masu ikhlasi daga wasun su ba wa annahu lamin maslahatil jama'a wa min maslahatil aqida tabbas yin hakan yana daga cikin maslahar al-umma gaba daya kuma tabbas yana daga cikin maslahar aqida hakan ta faru. Allah subhanahu wataala ya umurni da jihadi wanda wannan babban jarrabawa ce, a gane masu ikhlasi, a gane munafikai. Wannan maslaha ce ga jama'ar musulmi, maslaha ce ga me, ga aqida. an tuhlakal astar, ta yadda za a keta duk wani sitara, wani rido da ya lullube munafikai aka kasa gane su, ta hanyar jihadi ne za a keta wannan ridon. Wa tukshafal wala'ij, sannan a yaye dukkan wasu abokanan asiri da wasu daga cikin munafikai suka kulla alaka da su daga cikin kafirai. Wa tu'rafal al-madakhil, lokacin ne za a san wato kofofin shiga, kofofin da suka bari, ta yadda wasu suke shigowa suna cutar da musulmi. Fayamtazul mukafihuna al-mukhlisun, sai Allah ya bambance masu ba wa musulunci kariya da ikhlasi. Wa yakshifu al-fi'ata allati taduru min khalfi al-jama'a, sannan ya yayi waccan tawagar da suke zazzagayawa ta bayan jama'ar musulmi. Wa tattasilu bi khusumiha, suje su haɗe da abokanan gabar musulmi. Istijlaban lil maslaha, dan jawo wa kansu wata maslaha. Walau ala hisabil jama'a, ko da ku wannan maslahar suna ganin za ta shafi jama'ar musulmi, amma duk da haka ba daidai bane ka budewa wani kafiri kofa ya shigo cikin ku ko ya san sirrinku. Fayarifu an-nasu kullal fariqaini ala haqiqa, to da wannan ne mutane za su gane dukkanin bangarorin guda biyu bisa ga haqiqa, a gane haqiqanin kowa. Wa in kana Allahu ya'lamuhum min qabl, duk da Allah ya riga ya san su tun farko, amma ta hanyar wannan jarabawa ne mutane za su san su. Wallahu khabirun bima ta'malun, shi kuma Allah wato masani ne game da abin da kuke aikatawa. Yace wa ba'dul bara'ati wal i'lan, bayan bara'a da suran ta zo da shi tun farkonta, da kuma shelanta yanke alaka da mushrikai, lam yabqa uzrun li muslimin la yuqatilu al mushriki, to ba a bar wani uzuri ga wani musulmi ba wanda yake fita ya yaki mushrikai. Duk wani musulmin da ya kiyakar mushrikai ba a bar masa wani uzuri ba. Wala yataqawa bihi almuslimuna fil qital, musulmin da yayi zaman shi musulmai ba sa karfafuwa da shi a wajen yaki, baya fita yaki ya karawa musulmi karfi. To yanzu ba ya da wani uzuri daga saukar wannan surar da wa'innan ayoyi da muka karanta. Wa siyasati mawdi'i qatlihim abin qiblatihim fi yadi ghayrihim, sannan kuma babu wani uzuri game da wannan siyasar, ci gaba da tafiya akan wannan siyasa ta ajji alqiblarsu, wato alqiblar musulmi a hannun wasunsu da aka yi. Lokacin da musulmai suka zo Madina, an zo da wata siyasa ta juya musulmai su koma suna kallon Baitul Maqdis, da wannan ya zama jan hankali ga ahlul kitabi, za a samu sassaucin cutarwansu kuma zai zama jan hankali zuwa gare su. Sai zama wata siyasa ce ta zamantakewa, aka juya ana kallon Baitul Maqdis tsawon wasu watanni. To yanzu bayan wannan bara'ar, bara'atu min Allahi wa rasulihi zuwa ƙarshe, har zuwa nan ba wani uzuri kuma da ya rage da za a ce a ci gaba da kallon mai, a ci gaba da kallon Baitul Maqdis, ba wannan uzuri. Wa laysa lil mushriki haqqun an ya'mura baitallahi almustahiqqi lil ibadati wahdahu, sannan wani mushriki ba ya da wani haƙƙi na ya raya ɗakin Allah, Allah da ya cancanci bauta shi kaɗai ɗinsa. To wani mushriki ba ya da wani haƙƙi na ya ce zai raya masallacin Allah. Tun daga wannan bara'ar, ma'ana ta zo da abubuwa da yawa ita wannan sura. Mushrikai da suke riƙe da Ka'aba suna cewa za su raya ta, daga saukar wannan surar zuwa nan ayoyin da muka karanta ba wani uzuri kuma da za a ci gaba da haka. Fa qala ta'ala, sai Allah ta'ala ya ci gaba da kawo ayoyi da za su zo nan gaba. Sai zamo alaƙar ita wannan ayar da ayoyin da suka gabata. Ayar da ta gabata ta kasance mai kwadaitarwa ce game da jihadi, amma ita wannan ayar maksudin kawo ta don a ƙara kwadaitarwar, don a ƙara bayyana kwadaitarwar zuwa ga jihadi. Ya ce am hasibtum an tutraku, ko kuna tsammanin za a bar ku ne nan? Am hasibtum an tutraku, am din nan munqati'a ce, ta zo li ifadatil idrab an gardin min alkalami lil intiqali ila gardin akhar, ta zo don ta fa'idantar da idrab kamar zaman baltaki ita am din nan sannan kuma idrab din intiqali ne ba ibtali ba dan ta ciratar da mutane daga me daga wata magana zuwa wata magana duk magana da take biyo bayan am al munqati'a to yana da hukuncin al istifham ne da'iman a ka'idar larabci duk wani hukunci da zai biyo bayan am al munqati'a to lahu hukmul istifham yana da hukuncin tambaya ne matsayinsa kamar matsayin hamzatul istifham kamar da gumi ya fada da ka fadin sa hasibtum da yace am sai kuma yace hasibtum lafazan hasibtum karfin sa dai da a hasibtum karfin su daya a hasibtum an tutraku sai zama al istifham din al muqaddar inkariyu kamar da malam ya fada al istifhamul muqaddam wannan tambaya da za mu kaddara inkariyu tambaya ce ta inkari wawan din nan da aka ce walamma a cikin fadin sa walamma ya alami Allah wawun ce haliya wawul hal ce lamma din kuma tana zuwa linnafi ma atawaqqi alhusul tana zuwa tare da korewa amma tare da bin tunanin abkuwar abu kamar a ce ka gama kace har yau dai me kake nufi da har yau mana ban gama bane amma ina tsammanin zan gamawa ba da dadewa ba to shine aikin lamma a larabci ai azanantum ayyuha almuslimun kuna zato ya ku musulmai an yatrukakum Allah duna an yukhbirakum bil jihad duna an yakhtabirakum duna an yakhtabirakum bil jihad sammanin ku Allah ya kyale ku ba tare da ya jarabe ku da jihadi ba fa ya'lamu as-sadiqina minkum alladhina yujahiduna fi sabilihi wanda da wannan ne zai san masu gaskiya daga cikin ku wadanda suke yin jihadi dan shi dan daukaka kalmar sa min al-kadhibin su bambanta daga makaryata al-mudayyi'ina ma amara bihi min jihad al-kuffar wanda suke tozarta abinda Allah ya umurni da shi na yakar kafirai ya san su amma ilman zahiran mashhudan ilimi na bayyane na faruwar abun a aikace wanda ya tarattabu alaihi thawabu wal iqab akan wannan ilimin ne Allah yake rattaba sakamako ko ukuba kasancewar Allah ya san wani zai zama kafiri ba zai masa azaba ba kafin ya zama kafir sanin masaniyar Allah ilimin Allah na kafin faruwar abu ya bambanta da ilimin sa na bayan faruwar abu an gane duk inda kaji Allah ya ce domin Allah ya san kaza to yana nufin sani na bayyanuwar sa ya san shi bayan ya bayyana da ma ya san shi kafin ya bayyana to yana nufin ya san shi bayan ya faru wanda wannan sanin akan shi ne Allah yake gina sakamako akan su kuma Allah yake gina hukuma kasancewar ya san a nan gaba zaka zama mushriki to ba zai sa a mu'amalce ka mu'amala ta mushriki a yanzu ba Allah ba zai in dai kai mumini ne a yanzu to Allah zai soka tare da cewa ya san nan gaba kuma zaka zama wataƙila shi Allah ya san nan gaba zaka zama kafiri ya san mutum zai yi ridda to a lokacin da ya riddan kuma sai a dora masa hukuncin ridda bayan ya yi ridda amma kafin ya yi ridda Allah ba zai masa hukunci ba dogaro da me bisa masaniyarsa na cewa zai yi ridda sai lokacin da ya yi ridda haka ilimi ne biyu daban-daban akwai ilimi sanin Allah game da abu kafin ya faru da kuma sanin sa game da abu bayan ya faru to irin wannan ake nufi ana Ibn Ashur yace al-khitabu lil muslimin maganan nan ana fuskantar da ita ne zuwa ga musulmai ala tafawuti maratibihim fi muddati islami bisa ga tafawuti fi kon martabobin su a zamanin musulunci dan haka fa shamilal munafiqi sai zama ayar ta tattaro haddan munafikai karkashin ta li'annahum azharul islam saboda su ma sun bayyana musulunci kaga su ma sun shigo cikin ayar malam zajjaju yace Allahu jalla wa azza qad alima qabla amrihim bil qital Allah ya riga ya sani tun kafin ya umurce su da yaki ya san man yuqatilu mimman la yuqatil Allah ya san waye zai yaki ya san wanda kuma ba zai yi haki ba walakinahu kana ya'lamu dhalika ghaiban sai dai Allah ya san wannan ne a matsayin gaibu sanin gaibu yayi masa fa arada al ilma alladhi yujazi alayhi anan sai Allah yake nufin ilimi wanda zai yi sakamako akan sa shine ilimin da zai fito fili kin bi annahu jalla wa azza inma yujazi ala ma amilu domin Allah zai musu sakayya ne akan abin da suka aikata ta duba ma'ani al-Qur'an juz'i na biyu shafi na 437 shanqiti yake cewa qala al-Baghawi malam Baghawi a tafsirin sa karkashin wannan ayar yace walamma ya'lamillahu ya'ani ahasibtum an yatrukakum Allah Baghawi yace ma'anarsa shin kuna tsammanin Allah ya kyale ku walam yarallahu amalakum ba tare da Allah ya ga aikin ku ba hatta yatabayyana lin-nasi al-mukhlisa min ghayrihi domin mai ikhlasi ya bayyana ga mutane su san shi daga wannan sa sai zama kamar yadda gumi ya fassara kenan haka shi ma Baghawi ya fassara domin Allah ya bayyana ku sani shi ya riga ya sani walamma ya'lam ay walamma yuzhir sai Allah ya bayyana ku kun sani bayan shi ya riga ya sani to in mun dauki wannan tafsiri na gumi da wanda da Baghawi sai zama ayar tayi kama da fadin Allah ta'ala wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wa qul kace da su i'malu ku yi aiki fasayara Allahu amalakum da sanu Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu haka manzansa zai gani da masu imani ruba al-azmun namir juz'i na 5 shafi na 310 sai zama ayar tayi kama da fadin Allah ta'ala am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin kuna tsammanin ku shiga aljanna ne alhali Allah bai riga ya san waɗanda suka yi jihadi daga cikin ku ba kuma ya san masu hakuri daga cikin ku ai sai Allah ya bayyana su ya san su sani na bayyanuwa bayan sun bayyana to a lokacin ne zai sa ƴan aljannan aljanna wanda kuma ya kasance ba su da niyya mai kyau su kuma ya kai su inda ya cancanta da su inda ya dace da su tayi kama kuma da fadin Allah ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah bai kasance yana kyare masu imani akan abinda ku kuke kansa ba na da'awar imani wanda yace ni mu'mini ne ni ahlus sunna ne hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib har sai ya bambance mummuna daga mai kyau ta wace hanya ta hanyar aiko jarabawa ta hanyar shar'anta yaki fita jihadi anan ne halin kowa zai fito a gane shi ankabut yace alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah yace shin mutane suna tsammanin a kyale su an yaqulu amanna su rika cewa mun yi imani suna da awar imani da baki wa hum la yuftanun alhali su ba za a jarrabe su ba dan a tabbatar da mai imanin gaskiya wa laqad fatanna alladhina min qablihim Allah yace haqiqa mun jarrabe waɗanda suka wuce kafin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu amfanin jarrabawar domin Allah ya san waɗanda suka yi gaskiya a imanin su wala ya'lamanna al-kadhibin kuma san makaryata wanda suke imanin su na ƙarya ne haka a cikin suratu Muhammad yace wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum za mu tajarrabarku za mu tajarrabtarku har sai mun san mujahidai masu jihadi daga cikin ku da kuma masu hakuri sai kuma mun jarrabi labaranku suratu Muhammad aya 31 mujahid yake cewa saboda shi mai jihadi zai iya yin jihadi amma ba tare da ikhlasi ba kai munafiki ma zai iya fita jihadi saboda wani dalilin sa ya zama batinin sa ya saba wa zahirin sa to irin wannan ne yake rukan wasu abokanan asiri wanda ba mu'minai ba zai riki wani abokin asiri wanda ba Allah da manzansa ba ba masu imani ba to sai Allah ya bayyana cewa ba zai bar haka ya ci gaba da tafiya ba zai bar haka ya ci gaba da faruwa ba sai a lokacin da suka aikata jihadin tare da ikhlasi ba tare da munafirci ba ba tare da riya ba ba tare da nuna wa kafirai soyayya ba ba tare da kokarin lalata duk wata hanya da za ta jawo mu addini nasara ba sai lokacin da suka daina wannan suka yi jihadin su da ikhlasi to a lokacin Allah zai kyale su sai zama maqsudin ayar maqsudi ana son a nuna cewa ba wai manufar shar'anta jihadi shi ne dan ayi ta kashe mutane kadai ba dan ayi ta kashe rayuka ba shi ne manufar ba manufar shar'anta jihadi dan ayi jihadin bisa ga jayuwa zuwa ga umurnin Allah ya zama jihadin an fita ne saboda Allah ne ya yi umurni imtisalan li amrillah wa amri rasulihi sannan ya zama an fita saboda me saboda hukunci ne na Allah taklif ne Allah ne ya kallafa a yi kuma za a je a yi saboda Allah sannan kuma domin a gane su wane ne za su iya bayar da rayukansu, za su iya bayar da dukiyoyinsu domin neman yardan Allah. To a lokacin ne amfanin jihadin zai tabbata, a lokacin ne amfaninsa zai tabbata. Amma mutanen da za su fita jihadi da waɗansu manufofi wanda ba waɗannan ba, an fita ne da nufin neman dukiya ko da nufin a samu ganima ko da nufin kaza kaza kaza, to wanda sai zama jihadin nasu ba zai amfanar ba, ba wani amfani da za su samu ƙarƙashinsa. Allah ya shar'anta jihadi ne domin a samu manufa wacce take mafi girma. Wacce manufa ce mafi girma? Shine a tantance masu gaskiyar imani, a tantance kuma wanda suke makaryata. Masu gaskiyar imani su ne wanda ba sa rukan wani Allah, ba sa rukan wani manzon Allah, ba sa rukan wani wato muminai a matsayin abokanan asiri, ba sa yin wannan. Allah da manzonsa da muminai su ne abokanan sirrinsu. To wannan shine alamar ta muminan gaskiya. Masu shigo da kafirai su kulla alaka da su, su rika gaya musu wani sirri na musulmai, to wannan ba sa daga cikin muminan gaskiya. Irin su ake so a tantance, a ware dan a gane su. Sunnar Allah subhanahu wataala ta gudana wajen aiko jarabawa dan a gane wasu abubuwa da suke boye, wanda indai ba wannan jaraba ba kadai za ta iya bayyana su, domin a ware sahu, a yi sahu, a gane sahun na kirki, a gane wanda ba na kirki ba, domin a tsabtace zakata. Allah yana aiko jarabawa don tamhisul qulub, saboda tsabtace zakata. Wannan duk baya yiwuwa sai ta hanyar aiko jarabobi. Yasa Allah yake aiko jarabawa iri-iri, don a tsabtace zakata. Wani lokacin don a kankare zunubai, wani lokacin don ɗaukaka daraja. Muna addu'a duk wata jarabawa da Allah zai jarabce mu da ita, ya ba mu ikon cinye wannan jarabawar. Wannan in mun zo darasi mai zuwa za mu tashi. Walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija. Da fatan abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kurakurai Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.